This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a kan gidan rediyon amfani da sarauniya da far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar internet a kodayaushe kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na ranar 6 ga watan Yulin shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke muku wato barka da zuwa a wannan fili. Da farko ga kanin labaran duniya.
A yau Litinin ne jami'ai a Najeriya suka ce mabuman bom da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci a Fataskum ya kashe akalla mutane 44. Prime Minister Girka Yanis Yarzoufakis ya yi murabus a yau Litinin. Kwana ɗaya kenan bayan da Girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi. Ministan harkokin wajen Iran da wakilan manyan ƙasashe 6 masu ƙarfi a duniya sun sake komawa kan teburin shawarar da suka saba zama.
To kamar yadda kuka ji, kuma ba da agajin gaggawa ta nema a Najeriya ta ce mai yiwa adadin mutanen da suka rasu a hararen da aka kai Jos babban birnin jihar Plateau ya karu bayan da ta tabbatar da mutuwar mutane 44.
Yanzu muna kyautata zaton za a samu ƙari saboda mutanen da suka raunana din gaskiya abin ba kyan gani.
Don zaka malamai da masana a fannin tsaro sun fara yin tsokaci kan ƙarin hararen da ake samu a arewacin Najeriya.
Me yin wannan to ka kashe musulmi ka kashe wanda ba musulmi me kake nufi? Saboda haka wani abu ne ake kokarin a hada.
Muna kuma tafe da shirin noma tare da Yusuf Harande, amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. A yau Litinin ne jami'ai a Najeriya suka ce wasu babban bom da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin Jos sun kashe akalla mutane 44. A cewar hukumar bada agajin gaggawa fashewar babban da ta faru a daren jiya Lahadi har ila yau ta raunata akalla mutane 47. Hare-haren da ake zargin mayakan kungiyar Boko Haram da kaiwa sun tsananta a 'yan kwanakin nan, wanda suka yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 200 a satin da ya gabata. A safiyar jiya Lahadi, wani ɗan ƙuna baƙin wake ya shiga wata majami'a da ke garin Fataskum ya kuma tashi bom ya kashe akalla mutane 5. A ranar Juma'a da ta gabata, majami'ai sun ce wasu mata su 6 sun tayar da bom wanda ya sanadiyar kashe mutane masu yawa. A cikin sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar jiya da Marece, kakakin ma'aikatar John Kirby ya ce Amurka za ta marawa al'ummar Najeriya baya a yunkurinsu na kawo kan aƙidar masu tsaurin ra'ayi da tashin hankali.
Prime Minister Girka Yanis Varoufakis ya yi murabus a yau Litinin kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuke bakin aljihun gwamnati, sakamakon haka za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto. Murabus ɗin Prime Minister ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewa zai murabus ne kawai in har 'yan ƙasar suka amince da tsuke bakin aljihun. Haka kuma Varoufakis ya faɗa a yau Litinin cewa ya fahimci cewa akwai wasu cikin mambobi a ƙungiyar ƙasashe masu amfani da kuɗin euro da ke da sha'awar ganin wani ba shi ba a matsayin ministan kuɗi. Ya ce fitarsa wata hanya ce da za ta taimaka wajen cimma matsaya tsakanin ƙasar Girka da masu binta bashi. Varoufakis dai ya sha gwabzawa da ƙasashen da ke bin ƙasarsa bashi sau da dama a 'yan watannin da suka gabata, da ma 'yan kwanakin nan da suka wuce. Ya zargi ƙungiyar Tarayyar Turai da cewa ƙungiyar 'yan ta'adda ce da ke ƙoƙarin tsorata 'yan Girka kan su zaɓi abin da ƙungiyar take so.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran da wakilan manyan ƙasashe 6 masu ƙarfi a duniya sun sake komawa kan teburin shawarar da suka saba zama a kansa a babban birnin Australia, Vienna, inda suka haɗu a karo na ƙarshe don ganin sun cimma yarjejeniya kan shirin nukiliyar Iran kafin kaiwa ga ƙarshen wa'adin na gobe Talata. Jami'an diflomasiyya sun bayyana saɓanin ra'ayin wajen nuna irin ci gaban da suke samu akan tattaunawar da kuma batutuwan da suke son cimma don ganin sun kai ga matsaya ganin an saka iyaka kan ayyukan Iran na sarrafa nukiliya, ita kuma a sassauta mata takunkumin tattalin arzikin da aka saka mata. Prime Minister Iran Mohammad Javad Zarif ya faɗa wa manema labaru a daren jiya Lahadi cewa har yanzu bambancin mu yana nan amma kuma bangarorin biyu na ta kokartawa. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry shi ma ya faɗa a daren jiya cewa ya yarda da maganar Zarif cewa ba taba ganin haske wajen cimma yarjejeniya kamar a wannan karan ba, duk da haka shi yana ganin har yanzu da akwai sauraron rana a gaba domin har yanzu akwai batutuwan da ba a cimma matsaya a kai ba. Kerry dai da Zarif sun sha zama sautari da dama a jiya Lahari biyo bayan wasu rahotannin da suke nuna cewa za a janye takunkumin da aka saka a kasar Iran da binciken da Majalisar Dinkin Duniya take yi akan cewa ko Iran na ayyukan kera makaman nukiliya ne a can baya. Wata majiya ta faɗa wa muryar Amurka cewa Iran da manyan kasashen da suka hada da Amurka, Birtaniya, China, Faransa, Russia da kuma Germany sun cimma yarjejeniya amma duk da haka sai ministocin sun amince akai.
To wata alama ta baya-bayan nan dake nuna yadda ake samun ƙarin sha'awar ƙwallon kafa Amurka ita ce ɗaruwar magoya baya Amurkawa da suka tattaru a wajen fadar White House daren jiya Lahadi domin murnar nasarar da 'yan wasan ƙwallon kafa ta mata na Amurka suka samu inda suka doke Japan. Muna yin wani ɗan biki ne a fadar shugaba Obama a cewar wani ba Amurke ɗan kallon wasan ƙwallo Mr. Donald Wine. Ya kuma bayyana gangamin 'yan wasan a matsayin mafi girma da aka taɓa yi a wajen fadar shugaban Amurka aƙalla cikin shekaru goma. Mr. Wine ya shugabanci ƙungiyar da ba ta da wata kariyar dokar ƙasa ba kuma ta neman riba ba, reshen Washington na nan Amurka, ƙungiyar da ke goyon bayan ƙungiyoyin wasan ƙwallon ƙafa na Amurka. Ƙaramin reshen da ake kira AODC shi ne mafi girma a rassa 174 na ƙungiyoyin waɗanda ke da mambobi fiye da 30,000. Mr. Wine ya yi kiyasin cewa reshen AODC ya janyo kusan mutane 500 zuwa wajen wato ƙaddamar da buɗe wani wurin hutawa da ke gundumar Colombia don kallon wasan ƙwallo, inda mata 'yan wasan Amurka suka kara da takwarorinsu daga ƙasar Japan a karawar ƙarshe. Amurka dai ta yi nasara da ci 5, inda Japan ta samu ci 2. Yawancin rabin 'yan kallon da suka je mashayar barasar sun dunguma kan titi suna waƙa yayin da suka doshi fadar shugaban Amurka domin wurin ba shi da nisa da inda suke. To labarin da kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko kuma bada agajin gaggawa ta nema a Najeriya ta ce mai yiwuwa adadin mutanen da suka rasu a hararen da aka kai a Jos babban birnin jihar Plateau ya karu bayan da ta tabbatar da mutuwar mutane 44. Daga Jos ga Zainab Babaji da ƙarin bayani.
Mutane 44 ne hukumar bada agajin gaggawa ta nema ta tabbatar da mutuwarsu a harin bamamamai biyu da suka auku a wani shagon cin abinci da ke Bauchi Road da masallacin ‘yan taya, inda shugaban kungiyar Izala ta ƙasa Sheikh Sani Yahaya Jingir ke gabatar da tafsir duk a nan cikin birnin Jos. A cewar jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Abdulsalam Muhammad, adadin zai iya karuwa saboda munanan raunuka da wasu jama'ar suka ji.
Eh, to kamar yadda kuka sani, daya ya faru ne kusa da masallaci a nan ‘yan taya, kuma dayan a wani gidan cin abinci ne ana kiransa Shagalinku, dab da shiga tashar Bauchi Road, tashar mota. To kuma tsakanin tashin bamaman guda biyun a minti 15 ne kacal. Shi na masallaci a nan ‘yan taya ya taho da bindiga a hannunsa ya rinka harbe-harbe kan uwa mai uwa da wabi. Allah da ikonsa ya gama yin barnansa sai alshashinsa ya ƙare. Ya rasa yadda zai yi, shi ne ashe yana da bom a jikinsa, sai ya saki bom ɗin. Shi na bin ya tashi, shi ne aka samu mutane da yawa sun raunana. Yawancin wanda suka raunana ɗin nan harbin bindigogi da ya ringa musu ne, amma da ya tashi bom ɗin nan mutane da yawa ne suka mutu.
Mutane nawa suka rasu?
Mutum 21 ne aka samu a jiya da daddare karfe 3:30. A lokacin da muka gama duk bincikenmu, muka tantance, mun tabbatar zahiri mutum 21, amma a can Bauchi Road 23 ne. Yasa jimlar gaba ɗaya tashi 44 a jiya kenan da daddare. Yanzu muna kyautata zaton za a samu ƙari saboda mutanen da suka raunana ɗin gaskiya abin ba kyan gani. So muke likitoci su gama ayyukansu da suke a ɓangaren emergency, sannan mu tabbatar da adadin wanda suka sake rasuwa.
Jami'in hukumar bada agajin gaggawa ta nema kenan Abdulsalam Muhammad. Da na leƙa asibitin jihar Plateau kuwa na tarar da jama'a da dama ana musu jinya irin raunuka daban-daban da suka ji.
Kafar ne ni damuwa ta cinya, ban na iya lankwasa kafar.
Yusuf Hassan, ina gun tafsir ne, sai wasu mutane suka zo suka wuce su biyu da jajayen kaya, sai na tashi a gurin na da bakin hanya. shine ban san lokacin abin da ya tashi sai ya same ni a nan.
Na je gurin tafsir ne, muna tafiya za mu tafi gida, sai muka fara jin harbi, muna gudu sai aka harbe ni a kafa. Na zo zan fita sai aka kara mu, ya kara harbi na a baya.
Amma yanzu an cire hasashin ne ko kuma ne?
Awa ba cire ba, yanzu ake so a cire.
Ni dai ina bakin tashar Bauchi Park daidai shagon Hajiya Talatu, na idda da sallah na addu'a ina shirin zan tashi, sai na ji tashin bomb na firgita, na tashi ina jin jiri kamar zan fadi. Raunin da na samu shine gashi na a gefen kaina, ya fashe ni an dinka yanzu haka.
Wasu da bomb ya tashi da su kenan. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Sun watsa birni kaza har da ƙauye, kowa a firgice ba lafiya, da muggan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya.
To sai mu ce Allah ya kare na gaba. Yanzu haka shugabannin ƙungiyar Izalatul Bidi'a wai Kamatu Sunna da masana harkar tsaro a Najeriya sun fara tsokaci game da jerin har-hari da ake fama da su a 'yan kwanakin nan. Daga Yola da ke jihar Adamawa ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da rahoton da ya hada mana.
Yanzu haka dai masana haka tsaro da makungiyar addini sun fara mai da martani game da sabbin hare-haren da ake samu a Najeriya, inda kungiyar Izala ta kawo taron manema labarai inda ta tayar da Allah wadai game da sabbin hare-haren da aka kai a Jos da kuma Port Harcourt a jihar Lade, wanda ya ja asarar rayuka masu dimin yawa. Kungiyar ta bakin shugabanta a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ta mai zargin cewa waɗannan hare-haren fa da wasu manufa ake kai su, don haka ne ta ce dole gwamnati ta tashi tsaye, su kuwa 'yan ƙasa su bada haɗin kai.
Wannan abu ne abin bakin ciki wanda duk suka shirye wannan. Muna roƙon Allah ya tona musu asiri, kuma gwamnati ta shigo ciki a yi kokari a gano su wa suke ɗaukan wannan mataki. Me yin wannan to, ka kashe musulmi ka kashe wanda ba musulmi, me kake nufi? Saboda haka wani abu ne ake kokarin a hada.
Ko da yake kawai yanzu ba wata kungiya da ta dauki alhakin waɗannan hare-haren da ake dangantawa da Boko Haram, to sai dai kuma nazarta na maganin dole fa jama'a su ma su kula wajen gano masu mugu nufi a cikin al'umma. Malam Ɗanladi Musa wani manazarci ne haka tsaro, ya yi kana haske dangane da yadda ma za a gane ɗan kunan bakin wake.
Abin da ya kamata jama'a su lura da shi da sun ga wani mutum ya zo, duk da cewa lokaci kamar inda a irin wannan tarihi ya zama taro ne wanda ke kowa ina zuwa ba a duka saurin abu, amma ya kamata ya zama cewa waɗanda duk in aka je wani taro na jama'a to ya zama an sa ido sosai, kuma waɗannan mutane ne waɗanda yake in aka lura da kyau za a iya gane su. Na farko shi ne su waɗannan mutane dama suna da ɗabi'a na barin gemu haka a yamusai, to in za su kai irin wannan harin sukan yi yawanci in aka lura da aka same su za ka cewa sun a gemu a fuskar su babu gemu, wato sun aske shi, kuma shi gashi in ya dai a jikin mutum lokacin da aka aske za ka cewa lallai askin nan ba a rage da yin shi ba. Waɗannan alamun na cewa an cire gashin nan saboda fatan wurin da gashin take ta sha man da ainihin fuska za a iya gane wannan. Na biyu kuma mutum ne mutane waɗanda yake inda suka hara, wato za su kai su tada ɗin za a kawai wannan suke fuskanta, ba sa wage-wage, ba sa magana da kowa, kawai abinda suka fuskanta shi za su yi. Kuma sannan kuma yawanci za a ga cewa tunda suna ɗauke da wani abu a jikinsu, walau shi a jaka ne ko wani abu, sai wuki da su a jaka ne su a lura da abin da suke riƙe da shi, ko kuma su ɗaura a jikinsu, za a ga cewa tafiyan nasu dole tafiya ne wanda yake ba na mutumin da yake ba ya ɗauke da wani abu ba, akwai alamun cewa suna ɗauke da wani abu.
Ita dai sabuwar gwamnati kamar yadda mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo ya bayyana a zantawar da ne da shi a makon jiya, ya ce ba gwamnatinsu da gaske take wajen kawo ƙarshen wannan matsala ta 'yan Boko Haram. A cewar mataimakin shugaban Najeriya Yemi Osinbajo, fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala, ko a samu a rage yawan rayukan da ke salwanta. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida kai Ibrahim. Yanzu agogo muna cewa karfe 11 ne da minti 14 a nan birnin Washington DC, wato 4 kenan da minti 14 agogo Najeriya da Niger da Kamaru da ma Chadi. Ana sauraron sashin Hausa ne na muryar Amurka. Yanzu kuma bari mu leƙa ƙasar Girka, inda kashi 61 na al'ummar ƙasar yake amincewa da matakan tsuke bakin aljihu a zaben raba gardama da aka gudanar. Shin hakan wani irin tasiri zai yi ga Girkan da ƙungiyar ƙasashen da ke amfani da kuɗin bai ɗaya na euro? Tambaye kenan da na yi wa Malam Yushau Aliyu, wani masanin tattalin arziki a Najeriya.
To wannan abin da ya faru a ƙasar Girka ya bayyanar da wani matsayi ne da waɗanda ƙasashe masu ƙarfin jari na ƙasashen Europeans, wato ƙasashen Turawa, suke ƙata ba ma ƙananan ƙasashe. Yanzu kuma abin ya koma inda ya fito, wato ya koma ƙasar Girka, waɗanda suna cikin ƙasashen da suka gina irin wannan tsari, kuma tattalin arzikin nasu da mutanen ƙasan sun gane cewa waɗannan kakaban da za a yi musu ba za su fita a cikin kankin ba in ba dai a yafe musu kuɗaɗen da suka karɓa ba irin yadda aka shiga kamar yadda ya faru a wasu tattalin arziki na duniya wanda ake shiga yarjejeniya a yafe bashi ko kuma a ɗaga shi gaba ɗaya har sai tattalin arzikin ya inganta na ɗaya kenan na biyu kuma ya bayyanar da ita ƙasar Girka da irin shugabancinta ya bayyanar da idan mutane ba su ci gaba da zaɓen mutane da za su yi musu adalci a mulki ba kuma su tsare musu ƴancinsu to har yanzu mutane za su ci gaba da fuskantar matsala in an jefa tattalin arzikinsu a cikin matsaloli.
To yanzu ita ƙasa wato su ƙasashen da ke amfani da kuɗi na bai ɗaya na euro sun ce san ba za su amince da wannan sakamakon zaɓe ba. Ya kake ganin wannan ƙin amincewa nasu zai yi tasiri akan ita ƙasar ta Girka?
To tasirin ɗaya ne idan ƙasar Girka ta ci gaba da zama a cikinsu to suna da yanda za su ci gaba da takura ƙasar ta bi dokokinsu amma kamar yanda suka bijire wannan yana nuna cewa wannan ƙungiya ko kuma yanki economic bloc da ake ce ma European Union yana fuskantar barazana a wajen Girka tunda dama wannan yanki na tattalin arziki yana fuskantar barazana a hannun ƙasa kamar Ingila wacce take amfani da kuɗinta a madadin kuɗin euro ɗin to idan aka samu irin wannan ƙasan yanki economic bloc ɗin ne gaba ɗayansa zai shiga cikin rudani wanda kuma ƙarfinsa zai ci gaba da raguwa musamman a yanayin tattalin arzikin duniya da ya tashi a hannun turawa yake kuma gab da tashi a hannun Amerika zai koma ɓangaren China to kaga wannan yanayi zai yana daɗa bayyanar da barazanar rugujewan wannan economic bloc da ake ce ma European zone.
Kuma da layin yanzu kuma sai shirinmu na ilimi tare da Yusuf Harande ba noma ba kamar yadda na faɗa a farkon shirin da fatan za a mana afuwa.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraronmu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin namu na yau. A ci gaba da ƙoƙarin sashen Hausa na muryar Amurka wajen bincikowa da hanyoyin magance matsalolin da suka yi ma ɓangaren ilimi da baibayi a Najeriya da maƙotanta. Wannan makon abokin aikinmu Lawal Isa Ikara ya yi tattaki zuwa birnin Zazzau, inda ya samu tattaunawa da masanin na a fannin ilimi, wato Farfesa Ango Abdullahi, inda ya bayyana da dalilan da suka sa ilimi ya samu na ƙasa a ƙasar. Sai ku biyo mu sannu a hankali don jin hirarsu.
A matsayinka na masani a ɓangaren, musamman ma dai abubuwan da suka zabanci ilimin da matsayinshi a wannan ƙasa ta Najeriya, za mu so mu ji ya kake ganin matsayin ilimi? Kana ganin ilimi ya taɓarɓare a wannan ƙasa? Kuma me ya kawo taɓarɓarewa idan ya taɓarɓare?
To alhamdulillah, zan iya cewa matsayin ilimi Najeriya yanzu kana iya duba shi ta fuska biyu. Fuska ta farko yaɗuwarsa da yawansa, wannan kuma yana magana na ilimi na zamani ko ilimi wanda ake cewa na boko. Kamar ni lokacin da na je makaranta ina ƙarami, kusan ce mu ce kusan shekara 70 da suka wuce, kana iya ƙirga yawancin elementary school ma kawai ma za ka iya ƙirga su a kan yatsunka wanda ake da su. Kamar ni mutumin ƙasar Zazzau, duwa ƙasar Zazzau wannan lokaci ba makarantun elementary school wanda suka wuce 25 a wannan lokaci, kamar shekara 70 da suka wuce.
Gaba ɗaya lardin Zazzau
gaba ɗaya. To da ka fara maganan kuma secondary, wato abinda ya wuce elementary ko primary school, a lardin Zazzau gaba ɗaya har zuwa 1953 ba makaranta secondary a lardin Zazzau. To saboda haka idan ka lura da ilimi akan yaɗuwarsa tun daga ƙasa har zuwa sama, sai ka ce ilimi ya yaɗu ƙwarai ƙwarai da gaske cikin shekarun nan 50-60 da suka wuce. To kaga wannan yawa kenan, yaɗuwa na yawa. To sai ɗaya ɓangaren wanda yake yawanci ba a cika mai da hankali a kansa ba, don yawan abu ba shi ne kansa ko albarkarsa ba. To ina tsammani ta wannan gefen inda za a ce da Turanci quality, wato nagartattun ilimin da ingancinsa, to a nan wurin ba zai iya ikirarin cewa an sami nasara irin yadda ya kamata ba.
A iya cewa ilimin ya taɓarɓare kenan?
Ito a taɓarɓarewa kuma a nan wurin ana nufin cewa da yana da kyau, to amma kuma yanzu ya tashi daga kyau ya lalace. Gaskiya ne za a iya cewa ilimi wanda aka fara bayarwa na farko, ko da yake bai da yawa, bai yaduwar da nake magana ba irin na yanzu, sai a ce irin yadda ake ba da shi, ko da elementary school ne, ko da kuma a secondary school ne, kuma da har da jami'o'i irin na farko wanda aka kafa shekara 50 da suka wuce, za a ce ingancin shi na wannan lokaci ya fi ingancin shi na yanzu. Wannan kuma haka ne. To saboda haka nan, idan ka lura da abin da ake cewa, ko karin magana Hausawa ne da ta ce in dambu ya yawa baya jin mai, watakila shi ya sami ilimi a Najeriya, watakila shi ya sa wannan ingancin da muke magana na farko wanda mun sa'a mun samu yake ƙara zamewa, yake ƙara ja da baya a yanzu, saboda ainihin yawan abinda za a yi aikin a tabbatar da ilimin ya tsaya akan ingantacce ba a samu kamar yanzu. To nan wurin kuma sai a iya tambayar cewa a yawan man ko man da ake ya kamata a sami ingancin yayi karanci ne, ko kuma an ki kai shi ne irin ne an ki samar da shi, ko an ki kai shi inda ya kamata ya amfani. Wannan ma shi ma tambaya ne, domin in ka lura da yadda ake kuka da lalacewar ƙasa ta fuskar siyasa, shugabannin siyasa na wannan zamani ba su damu da abinda zai gina ƙasa ba, sai abinda zai gina kawunansu a matsayinsu na shugabanci da sauransu. Watakila shi yake kauda ainihin abinda ya kamata a je amfani da shi a gina ilimi, ko ma a gina komai ma, zuwa wurin da bai kamata ba. Kuma shi yasa ake ta maganan corruption a Najeriya, shi ne ma ya durƙusar da ƙasa yanzu. To in ko haka ne, ba za a ce ƙasar ta tsiyace ba ne irin yadda za ta kasa yin ayyuka irin waɗannan, amma saboda shugabanninta ba su mai da hankali akan yadda za su tara arzikin ƙasa su kai shi inda zai ma jama'a amfani ba, sai dai su kai shi bankuna a ƙasashen waje, ko kuma su ɓoye wuraren da ba zai ma ƙasa amfani ba, shi ne kuma ake ta fama da shi yanzu.
Ta yaya farfesa zai alakanta maganar da ake ta kila ko kamar karancin da kace na kuɗi da ake ganin ka an babu wadataccen kuɗin da ɗauka, da kuma maganar da ake na cewa akwai karancin nagartattun malaman da za su koyar ne, shine ya kawo na ƙasan da yaro zai iya makaranta amma bai san abin da yake a koyar mai ba?
Wannan duk tare suke ai rukuni ne. Makaranta ita ba gini bane kawai, ba amma samun makaranta sai da malami. Komin kyan gini ko kuma komin yawan gini ba shi ne makaranta ba. A sami malamai da kayan aiki wanda za a aiki da su a koyar da wannan abinda wannan makaranta take nufin koyarwa, a koyar da shi da kyau. To wannan abinda yake faruwa kenan. Duka yanzu abinda muke gani akwai taɓarɓarewan ba ma yawan malaman ba ne, a sa ma yawan ni ban ɗauka malaman ne sun ƙaranci ba, amma abinda ya ƙaranci shi ne sanin malaman, ko abinda malaman suka sani wanda za su koyar. Don sai ka san abin da za ka koyar, sannan za ka koyar da shi da kyau a cikin inganci. Abin da yake faruwa yanzu, maimakon irin malaman da muka samu da waɗansunsu daga ƙasashen waje, yawanci kamar mu, ni ban sami wani malami ɗan ƙasa da ya koya da ni ba a secondary school, sai mutum ɗaya ko biyu, duk sauran turawa ne. To sun zo abin da ƙwarewa wanda ya sa suka koya mana karatu ingantacce, kuma wannan inganci an ga sakamakon shi a irin jarabawan da muke ɗauka na ƙarshe na wannan lokaci.
Masu rawar yakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau, sai kuma makon gobe da yarda Allah ku ci gaba da jin yadda tattauna wannan ta kasance. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin, da wadda ta ba da umarni shirin ya zo muku, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan a sharuwa lafiya daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bis salam.
Bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don
mu. Yanzu kuma ga Maryam Dauda da ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Malam Usaini Dangote Karasuwa jihar Yobe. Yace salon VOA Hausa, kai jami'an tsaron Najeriya gaskiya dogon bacci ba naku bane. Ganin yadda kullum 'yan bindiga dadi suke ƙara kai harahare a duk inda suka ga dama, a duk lokacin da suka ga dama kuma. Don haka ya kamata ku tsaya tsayin daka don magance mana wannan damuwa tamu wacce ta zama ruwan dare a ƙasar mu Najeriya. Ita kuma malama Safara'u Haƙilu Zamani almajira malamfashi cewa ta yi, mu dage da yin addu'a don kawo ƙarshen 'yan bindiga da ke kisan mutane a Najeriya. To shugaba Buhari, sai ka ƙara sa ido don kawo zaman lafiya a Najeriya. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, assalamu alaikum VOA Hausa. Ina miƙa saƙon ta'aziyya ga al'ummar garuruwan Jos da kuma Port Harcourt kan hare-haren bama-bamai da aka kai masu. Da fatan Allah ya kiyaye gaba, kuma Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa, amin. Saƙo daga Idris M. Idris Damaturo da Gambo Barau Port Harcourt a jihar Yobe. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, salon babban guga mai cika tulu goma, watan VOA Hausa. Don Allah ku ba mu dama mu tambayi 'yan ta'addan Boko Haram. Shin wai ko sun manta da watan da muke ciki ne? Sannan ko sun manta cewa Allah ya tanadi wutar ƙona su ba sai an je can za a yi ba? Saboda haka muna ƙara roƙon Allah da albarkar wannan wata da muke ciki, da ka tarwatsa ƙungiyar kwata-kwata daga doron duniya, kamar yadda ka tarwatsa rundunar fir'aunan ƙasar Masar. Saƙo daga Kasimu Aliyu, sardaunan matasan Assada, da Hassan Muhammad a birnin Sokoto na Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Bam a masallaci, bam a coci, bam a kasuwanni, bam a makarantu. Wannan masifa da mai tai kama. Haƙiƙa komai yayi zafi, an ce maganin shi Allah. Ya Allah, idan waɗannan mutanen sun fi ƙarfinmu, tabbas ko shakka babu kai ba su fi ƙarfinka ba. Ya Allah, muna roƙonka albarkacin wannan wata na Ramadan. Ka yaye mana waɗannan mutane maƙiya son zaman lafiya. Ya Allah, ka tona masa asiri, ka tarwatsa miyagun manufofinsu a duk inda suke, amin summa amin.
To, kafin mu ƙarƙare shirin baki ɗayansa, ga Sarfila Hashin Gumel da taƙaitattun labaran duniya.
A yau Litinin ne jami'ai a Najeriya suka ce wasu mabman da suka tashi a masallaci da wani gidan cin abinci da ke tsakiyar birnin Jos sun kashe aƙalla mutane 44. A cewar hukumar ba da agajin gaggawa, fashewar mabman da ta faru a daren jiya Lahadi har ila yau ta raunata aƙalla mutane 47. Prime Minister Girka Yanis Varoufakis ya yi murabus a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da Girkawa suka kada ƙuri'ar rashin amincewa da buƙatar masu bin ƙasar su bashi na ƙara takunkumin tsuki bakin aljihun gwamnati a sakamakon za su ƙara baiwa ƙasar tallafin ceto. Murabus ɗin Prime Minister ya ba da mamaki kasancewar ya faɗa a baya cewar zai yi murabus ne kawai in har 'yan ƙasar suka amince da tsuke bakin aljihu. Ministan harkokin wajen Iran da wakilan manyan ƙasashe shida masu ƙarfi a duniya sun sake komawa kan teburin shawarar da suka saba zama a kansa a babban birnin Australia, Vienna, inda suka haɗu a karo na ƙarshe don ganin sun cimma yarjejeniya a kan shirin nukiliyar Iran kafin kaiwa ga ƙarshen wa'adin na gobe Talata.
To, ina ga Safili, za mu dakatar da kai ana masu haro abin da ya sauke nan a cikin shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu a madadin Safili Hashim Gumel da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu ne Mr. Keith Holmes, daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya. Amma yanzu ga shirin yau da gobe.